إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na Masjidut Tauhid dake unguwar GRA cikin garin Azarai a jihar Bauchi wanda muke karanta tarihin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu an wannan ita ce halka ta 47 a karatu da muke na tarihin wannan khalifa shiryayye cikin littafin Abwa'un ala jihadi Umar bin al-Khattab radiyallahu an a wannan yammaci na Alhamis 17 ga watan Jumada al-Akhira hijran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda yake daidai da 20 ga watan daya shekara ta 2022. A halkar da ta gabata muna bayani dangane da misali na 6 cikin misalan da mawallafin wannan littafi yake kawowa waɗanda suke fito da yadda Sayyidina Umar Allah yarda da shi yake lazumtan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam karkashin wannan misali na 6 wanda shine yakin Khaybara an bayyana mana gaba ta farko wacce ta fito mana da yanda Sayyidina Umar yake tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a yaki din to gaba ta biyu kusan ya kawo mana bangarori guda biyu ne da suka fito da lazumta Sayyidina Umar ga Annabi wanda ya fito karara a yaki din gaba ta biyu ita ce cewa indama aqbala fi Khaybara nafarun min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam faqalu fulanun shahid faqala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون قال فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون wannan hadisi da muka karanta Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin sahihinsa amma wannan lafazin da mawallafin littafin ya kawo mana yana cikin musnad na Imam Ahmad wanda zamu ji ambaton Sayyidina Umar ya fito tare da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa indama aqbalu وعندما أقبل في خيبر نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبع تبيو دزا تفتو من دايد سيدنا عمر كي لزمت مأيكي صلى الله عليه وسلم آيات خيبر شين يتشي لوكة تند وسساشا صحبا النبي صلى الله عليه وسلم سكتهوغا النبي واتو متون كسان باقوي زوا تقوس زوا ترى أنت أكاني دي wanda basu suke tsakanin 3 zuwa 10 lokacin da suka taho zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqalu fulanun shahid arwayan bukhari da suka zo gurin annabi sai suna lissafa sunayen mutane wanda suka yi shahada a Khaibara su ce wane shahidi ne saboda an kashe shi a Khaibara yakin Khaibara sai su ce wane ma shahidi ne saboda wanda suka yi shahada a Khaibara a yakin Khaibara da aka yi cikin sahabban annabi kusan mutum 20 wato cikin sahabban annabi an kashe kusan mutum 20 a yakin Khaibara su kuma Yahudawa an kashe kusan mutum 90 da wani abu kaga an yi galaba akan su tunda adadin da aka kashe musu ya ninka har sau uku adadin da su suka kashe wa musulmai to da sahabban annabi suka taho ga annabi sai suna lissafa waɗanda idan su ya gane musu wanda aka kashe su a Khaibara suna cewa wane ma shahidi ne annabi yana jin su yana shu da suka zo kan wani suka ce fula wa fulanun shahidun a riwayar Bukhari wa fulanun shahidun suka ce wane ma shahidi ne fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya mayar musu da martani yace kalla inni ra'aituhu finnar wannan nan da kuke cewa shahidi ne annabi yace na ganshi a wuta subhanallah annabi yace ya ganshi a wuta gashi an kashe shi tare da sahabban annabi yana ma cikin masu hidima wa annabi da bawa ne na annabi annabi ya yanta shi yana hidima wa annabi sunansa mid'am sunansa maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bawa ne aka ba annabi ya yanta shi annabi ya taho da shi yakin Khaibara yana gyara siddin annabi ko abun hawan annabi aka harbo masa abun harbi ya kashe shi ya fadi ya mutu to ai kaga a filin yaki aka kashe shi to shine su kuma an ce duk wanda aka kashe shi a fagen daga kamar yadda nasoshi suka nuna an ce shahidi ne to tunda sun ga an kashe shi a fagen daga kaga za su dauka cewa shahidi ne to shine shi ma suka ambaci sunansa suka ce wane ma shahidi ne mid'am kenan sai annabi ya ce kalla a ba haka bane ba shahidi bane tunda ai shahidai yan aljanna ne kaga kenan shi ba dan aljanna bane tunda Allah ya ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun bal ahya'un walakin la tash'uruna kaga kenan su yan aljanna ne suna cikin aljanna suna watayawa wanda aka kashe su a fagen daga to shi wannan sai annabi ya ce a ba kamar yadda kuka masa shaidan bane annabi ya ce inni ra'aituhu fin nar ni na ganshi a cikin wuta fi burdatin ghallaha akan wani mayafi da ya dauka a cikin dukiyar ganima a Khaibar kafin a raba ta shi yasa ya shiga wuta aw aba'atin ko kuma al-kabba wato marawaicin hadisin ya samu kokonto imma ko annabi ya ce mayafi ya dauka yasa baya cikin shahidai yana cikin wuta inji annabi yace yanzu haka yana cikin wuta duk da gashi an mun kashe shi cikin sahun musulmai sannan kuma yana hidima wa annabi kaga da haka mata ya zama shahidi me ya hana shi ya zama shahidi har inci da yayi mayafin da ya dauka cikin dukiyar ganima kafin araba ko kuma alkabbar da ya dauka cikin dukiyar ganima kafin araba thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira sayyidina Umar yace ibn al-Khattab ya kai Umar dan Khattab kun ga wannan zai fito mana da yadda sayyidina Umar yake lazumtan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya kai Umar dan Khattab izhab je kaka zaga a filin Khaibara kaiye kuwa fanadi kaiye kuwa kowa ka gaya masa yaji ya sani fanadi finnas kaiye kuwa cikin mutane annahu la dukhulul jannata illa almu'minun cewa ba wanda zai shiga aljanna sai mu'mini kenan yanzu wanda zai yi ha'inci ba mu'mini bane wanda dukiya za ta zo hannunsa na wani ko kuma na al'umma sai yayi ha'inci to wannan baya cikin mu'mini shi yasa shi wannan da suke lissafa shi cikin shahidai annabi ya ce a yana wuta me ya hana shi su zama cikin shahidai me ya hana shi zama cikin yan aljanna saboda mayafi da ya sata ku duba ku ga mayafi ya sata amma kuma ya sa shi a wuta to ina ya ga wanda zai hau dukiyan al'umma dukiya masu tarin yawa wacce ta haƙƙi ce ta al'umma shi kadai ya kake tsammani wannan mayafin in an kimanta kudin sa nawa yake to anan ne sai sai sayyidina Umar ya fita Umar yace fa kharajtu sai na fita fanadaitu sai na yi kuwa ala innahu la yadkhulul jannata illa almu'minun ku saurara ba wanda zai shiga aljanna sai mu'minai to anan da suka ji sai wani ya taho da igiyan takalmi shi ma da ya dauka a cikin ganima kafin araba sai ya jefa annabi yace hatta igiyan takalmin a wuta ma'ana da bai kawo wannan igiyar takalmin ya jefa ba da shi ma zai sa shi wuta igiyar takalmi kasashen abu to dan Allah ɗan uwa ina ga wanda zai hau kan dukiyar al'umma ya zauna shi kadai me kake tsammani a rayuwarsa na duniya wanda watakil saura shekara 5 ko 10 ya mutu ya tara dukiyar da zai tafi ya batta wa dangi da magada da ƴaƴa sai ta sharholiya su shi kuma yana ta yana cikin bala'i kaga ai ba dabara dukiyar da ka san kai karan kanka tafi karfin amfanuwanka a iya rayuwarka to amma duk da haka ka ji ka sallama wa uquba Allah ka je ka shiga cikin fushin Allah ka je ka shiga cikin wuta Allah ka yadda ka tara dukiyar da ba amfanarka za ta yi ba watakil duk abin da ka tara tafiya za ka yi ka bawa magada ka tafi ka batta ka je ka shiga bala'i su kuma suna nan suna watayawa suna holewa ka kai aikin banza ka cutar da kanka to abin da zai baka mamaki ina tunanin mutane musulmai yake tafiya ne kuma zaka ga kowa fafutukansa ya zai ya samu matsayin da zai danna dukiyar mutane yayi rubda ciki akai to mun ji sakon annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kaga wannan hadisi malamai sun fitar da fa'idoji masu tarin yawa karkashin ta fa'ida ta farko zai fito mana da yanda sayyidina Umar yake kasancewa tare da annabi shi yasa annabi ya umurce shi ya je yayye kuwa a filin Khaybara cewa ba wanda zai shiga aljanna sai mu'mini fa'ida ta biyu da malamai suka fitar mana karkashin wannan hadisi da muka karanta ha'inci yana daga cikin sabubban da suke sa mutun ya shiga wuta an amince maka akan dukiya kai kuma sai kai ha'inci suka ce to wannan zai nuna maka ha'inci sababi ne da zai jefa mutun cikin wuta to amma in mutun musulmi ne ba zai dawwama a wuta ba zai shiga wutan Allah masa uquba gargwadon wannan laifi nasa da yayi da rahamarsa kuma sai ya fitar da shi ya tashi a cikin gidan aljanna abu na uku da zamu dauka shine wuta ta haramta ga mu'minai tunda anan gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ibn al-khattab izhab fanadi fi an-nas alla yadkhul al-jannata illa al-mu'min kenan in mu'minai ne za su shiga aljanna wuta ta haramta gare su abu na uku da zamu dauka karkashin wannan hadisi tsawatarwa na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga wanda zai dauki dukiyar da ba mallakansa ba na wani ko kuma na al'umma yayi amfani da ita a maslaharsa ta kashin kansa to tabbas wannan hadisi tsawatarwa ne kan haka to wannan shine misali na shida cikin misalan da suka fito mana da yadda sayyidina Umar Allah yarda da shi yake lazumtan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zamu je ga misali na bakwai shine fathu makka wannan shine misali na bakwai cikin misalan da suke fito mana da yadda sayyidina Umar ke lazumtan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lamma naqadat quraish sulh al-hudaybiyya bighadriha خشيت من الخطر القادم من المدينة فأرسلت أبا سفيان ليشد العقد ويزيد في المدة لوكاتين دا قريشاوا سكا وروري سلحن دا سكا يدا النبي أبو حديبية أي من يبيان سلح الحديبية كو با قريشاوا سن كل رجيجين ياس أكانين سدا النبي با كم بزاء أي كذاب بزاء أي كذاب كما دا النبي آيادا kuma yawanci sharuɗan su suka gindaya annabi ya yadda ya mika wuya in ba amince ba daga cikin sharuɗan da aka sa shine duk wanda yake so ya kulle yarjejeniya da annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa kofa a bude take sannan wanda yake so ya kulle yarjejeniya da quraishawa shi ma kofa a bude take ai an tuno wannan wanda muka yi a baya to a nan ne sai Khuza'a kabilar Khuza'a wannan kaman za a fito mana da menene sabbaba fathu makka wato me dalilin da yasa annabi ya tafi makka ya je bude garin makka to kaman anan yana mana ishara ne kan sababin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi fathu makka to a wancan yarjejeniya da annabi yayi da quraishawa a hudaybiya shine duk wanda yake so cikin kabilu na larabawa ya kulla yarjejeniya da annabi an bashi dama wanda yake so ya kulla yarjejeniya da quraisha an bashi dama Khuza'a sai tace ita tana so ta kulla kabilar Khuza'a tana so ta kulla yarjejeniya tsakaninta da annabi to kaga yanzu tunda ta kulla yarjejeniya da annabi taba annabi ita kuma Banu Bakar sai tace tana so ta kulla yarjejeniya da quraishawa kaga yanzu in har annabi zai taba kabila Banu Bakar kamar ya karya yarjejeniyan da suka yi tsakanin sa shi da quraisha annabi kuma baya wannan in dai an yi yarjejeniya da shi yana kiyayewa in kaga an samu matsala to daga kai ne ba daga annabi ba sallallahu alaihi wasallam to wannan shine abin da aka kulla a Hudaybiya sai aka zauna watanni 17 ko kuma watanni 18 da yin wannan yarjejeniya tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da quraishawa to bayan watanni 17 ko watanni 18 kamar yadda malaman tarihi suka ambata Banu Bakar sai ta zo tai cakan Khuza'a su Banu Bakar sune suka kulla yarjejeniya da su kuma Khuza'a suka kulla da manzon Allah ko to sai Banu Bakar suka zo suka yi ta kan Khuza'a suka yi ta su kansu suna harbin su Quraishawa maimakon su hana su sai suka taimaka musu da makamai suka ce ai annabi baya nan kuma bai sani ba suka je maka musu da dawaki suka shiga cikin Banu Bakar suka musu katakata suka kashe kusan mutum 20 suka bi su har cikin haramin Makka suna kashe su to shine ɗaya daga cikin ƴan kabilar Khuza'a kenan wanda ake kiransa Amr ibn Salim al-Khuza'i sai lallaba ya fita daga Makka sai ya tafi Madina zai je kokawa annabi kenan sallallahu alaihi wasallam wannan bayan annabi ya dawo daga yakin Khaibara da shekara guda annabi ya yakin Khaibara a shekara ta 7 ko to a shekara ta 8 a watan Ramadana wannan abun ya faru inji wasu malamai kuma suka ce kafin watan Ramadana da kadan shi Amr ibn Salim da yazo sai ya samu annabi a masallaci sai rera waƙoƙi yana bada labarin irin cin kashin da kabilar Banu Bakar suka musu kuma Qurayshawa suka taimaka musu har aka kashe mutum 20 suna nema annabi ya taimaka musu Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce nusirta ya Amr ibn Salim nusirta ya Amr ibn Salim an taimake ka an gama ma'ana ka kwantar da hankalinka inji Annabi sallallahu alaihi wasallam to Annabi abin da yayi Annabi mutum ne mai adalci sannan kuma baya yin abu dan maslahan kansa yakan yi abu ne dan maslahan al'umma kuma baya yin abu gaba gadi ma'ana kan bada notice in ya tashi zai yi abu to Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka isar masa da wannan bai dau mataki kai tsaye lokaci guda ba sai ya aika wa mutanen Makka Quraishawa kenan yace musu labari ya iso ni kan sulhun da muka yi da ku kun keta kwaya daya waɗanda suka shiga yarjejeniya da su suka shiga yarjejeniya tsakanina ni da su kun taimakawa wanda suka shiga yarjejeniya da ku wajen kashe su da cin zarafin su to saboda haka kuna da ɗayan zabi guda uku in ma ko waɗanda aka kashe da wanda aka yi wa rauni ku bada diyar su wannan zabi na farko da annabi ya ba su ko kuma yarjejeniyar da ke tsakanin ku da Banu Bakar ku ce kun warware tunda suka taba wanda suke da yarjejeniya da ni ku ce kun warware yarjejeniyar da ke tsakanin ku da su ko kuma in zo in yake ku inji Annabi sallallahu alaihi wasallam to Quraishawa su suna ga a cikin Larabawa fa ba ya su wajen kwarjini, wajen haiba, wajen iya yaki, da kuma dai ana ganin su madaukaka. To yanzu idan suka zabi na farko da na biyu suna ga kaman kashe ne ko kaskanci, kuma sun kwabar, shine suka ce sun zabi yaki. Shikenan bayan dan aiken ya koma, dan aiken Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam labari cewa su sun ce sun zabi yaki, sai suka yi nadama. Saboda dan zama da suka yi watanni 17 ko 18 sun dan samu nutsuwa, kuma sun samu hanyar kasuwancin su ya zama amintacce. Yanzu za su fita da hajjarsu ta kasuwanci lami lafiya daga Makka har su isa Sham, ba sa tsoron kowa. To amma da kafin a yarjejeniya tsakanin su da Annabi, in sun fita suna dardar, akwai yiwuwar aje a dawo, akwai yiwuwar kuma aje wanda suka tafi da kasuwancin ma ba lallai su dawo ba balle abun kasuwanci. To amma da aka yi yarjejeniya, tunda Annabi yana kimanta yarjejeniya da alkawari, sai zama ya kame daga gare su. To wannan yasa suka rayu rayuwa mai dadi. To yanzu da suka ce wa Annabi sun zabi yaki, fa za su sake komawa cikin bala'i ne da fitina, tunda Annabi ai yana tausaya musu cewa da sun sa ido sun kyale shi tsakanin sa da sauran Larabawa da yafi musu alheri, amma sun ki su nutsu, sun ki su kwantar da hankalin su, ana ta kashe su, duk yaki ya karar da su. To sai suka tuna cewa fa mun zauna watanni kusan 17, shekara ɗaya da tsori, ko kuma shekara ɗaya da wata 6 muna zaune lafiya, yanzu kuma zamu baro kanmu fitina da tashin hankali. Shine sai suka tashi Abu Sufyan, suka ce ya bi bayan dan aikin Annabi ya je ce Annabi sun yi nadama. To dan aikin Annabi ya isa, ya je ya isar da sakon su cewa su sun nuna cewa sun zabi yaki. Annabi ya ce ba wani abu. Sai ga Abu Sufyan ya iso, dan aikin Annabi bai jima da isowa ba, sai ga Abu Sufyan ya iso, yana zuwa bai zame ko ina ba sai gidan Annabi, tunda yana ga yana da gadara da gidan Annabi. Saboda me? Annabi ai sirkin sa ne, akwai yarsa da Annabi yake aure, Ummu Habiba. So yana zuwa gidan Annabi, sai ya shiga dakin yarsa, kaga kenan kamar yanzu yana so ya kama kafa ne dawa da yarsa, tunda matar mutum za ta iya jan hankalinsa. To sai ya shiga ɗakin yarsa, ya shiga ya je zai zauna a kan shimfiɗi, sai ta yi maza ta naɗa shimfiɗin da sauri, sai ya juya gare ta, sai ya ce ha, shin shimfiɗin yana da abin ƙyama ne yasa kike naɗewa kar ya ɓata ni? Tunda shi yana ga shi uba ne, kuma inda uba yake dole yarsa tana ganin girmansa, za ta girmama shi. Shin shimfiɗin akwai matsala ne? Kina kyamata mun shimfiɗin ne saboda yana da wasu matsaloli da kar na zauna in ɓata jikina ko wani amma kamancin haka, ko kuma ni kike kyamata wa shimfiɗin? Tambayan ta yayi bai gane me yasa ta yi da saurinta ta naɗe shimfiɗin ba. Ya je zai zauna kan shimfiɗin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ta yi maza da sauri ta naɗe, sai ce kina kyamata mun shimfiɗin ne, ko shimfiɗin kike kyamata mun, ko ni kike kyamata wa shimfiɗin? Mun gane bayanin. In ma ko shimfiɗin take kyamata masa, kar ya zauna shimfiɗin ya ɓata shi, ko kuma shi take kyamata wa shimfiɗin, kar ya zauna ya ɓata shimfiɗin. Mun gane. Sai ya tambaye ta, amsar da ta bashi sai ta ce, to ai wannan shimfiɗin da ka gani na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, kai kuma mushiriki ne. Ya ce take gaya wa mahaifinta wannan, kai mushiriki ne, mushiriki kuma najasa ne, ba zan so ka zauna kan shimfiɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya sake baki yana kallanta yana mamaki, ya ce kai ina ga dai kin dan samu taɓin hankali a bayana. Yake gaya mata, yana ga shi a matsayin ubansa, ubanta ta dinga gaya masa wannan magana, ita kuma imani ne ya tasiri zuciyarta. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum. Dole su fifita imani akan me? Akan iyaye, akan ƴaƴa, akan ƴan uwa, akan dangi. Dole imani yana matakin farko, saboda sun fi son Allah da manzansa akan mahaifansu, akan ƴaƴansu, akan danginsu. Shine la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. A ƙarshe sai Allah ya ce me? ulaika kataba fi qulubihimul iman, Allah ya rubuta imani, imani ya dasu a cikin zukatansu. To ga imani ya dasu cikin zuciyarta, shi yasa ta fifita manzon Allah akan mahaifinta. To shine yace yana ga dai alama dai yana nuna cewa ta samu hauka a bayansa. To sai ga babu kofa, tunda yanzu yana ga in yazo ta gurin yarsa za ta yi masa za ta kama masa kafan Annabi sallallahu alaihi wasallam. To amma da yazo kuma sai ga irin mu'amalar da yar ta masa, sai fita bai ce mata ko ya ga ba kofa, kai tsaye sai ta fi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da ya isa yi magana Annabi bai saurare shi ba, bai ce masa komai ba, ya kyale shi yayyay ya ga dai Annabi ba zai saurare shi ba. To shine anan gurin yake ba mu bayani, yace wa qadima Abu Sufyana ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan bayan ya fita daga ɗakin yarsa ya ga bata bashi fiska ba, bata bashi kofa ba, sai ya tafi gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kallamahu, yaje masa magana akan cewa abinda aka yi fa su ba da sanin su bane, kuma ba da yaddar su bace, alhali kuma sun taimaka an ci zarafin kabila Khuza'a da ta kullar jejeniya da Annabi. To yayi maganganun sa yayi ya kare, falam yarudda alaihi shay'an, Annabi bai mayar masa da komai ba, Annabi yayi shi ya kale shi bai tanka masa ba. Fa dhahaba ila Abi Bakar, wannan yasa sai ya tafi gurin Sayyidina Abu Bakar. Fa kallamahu an yukallima lahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yaje magana da Sayyidina Abu Bakar, yace da Allah ka je ka roka mana manzon Allah mana, ka ce masa abin da kabilar Banu Bakar ta yi na cin zarafin kabilar Khuza'a ba da ya mu ummu ba, kuma ba mu ma sani ba. Me Abu Sayyidina Abu Bakar ya mayar masa da martani. Fa qala ma ana bi fa'il, yace ba zan yi ba, saboda duk sun san me ya faru. Thumma ata Umara bin al-Khattab, kun ji ambaton Umar ya zo, sai tafi gurin Sayyidina Umar. Dama yawanci an san Sayyidina Umar da Sayyidina Abu Bakar su ne waziran Annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk wani abu da ake so gurin Annabi, ana ga in aka je ta gurin su akwai yiwuwar a iya samu. In baki ake so a ba Annabi sallallahu alaihi wasallam, in aka je ta gurin Abu Bakar shine na farko, akwai yiwuwar in ya ba Annabi baki Annabi ya saurara. Haka in aka je gurin Umar shine na biyu, shi ma akwai yiwuwar in ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam baki, akwai yiwuwar Annabi ya saurara ya daga kafa. To shine sai tafi gurin Sayyidina Umar. Fa kallamahu, yaje magana da Sayyidina Umar cewa ya je ba Annabi sallallahu alaihi wasallam baki, ya shaida masa cewa fa abin da ya faru fa su ba da sanin su ba, ba da yawun su ba, ba da yaddan su ba. To martanin da Sayyidina Umar ya mayar masa ma yafi zafi akan na Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar sai ya ce a ana ashfa'u lakum ila rasulillah, ni ne zan je na nema muku ceto gun Annabi, ni zan je in kama muku kafa gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi law lam ajid illa adh-dhur la jahadtukum bi, yace na rantse da Allah da a ce ba zan samu wanda za mu yaƙe ku da shi sai tururuwa ba, to da zan fita da tururuwa in je in yaƙe ku, da kowa zai noke ya ce ba zai fita yaƙan ku ba, a banni da gani sai tururuwa, to za mu fita mu je mu yaƙe ku. Kaga kenan kar ma su fara, kar ma ya fara zuwa gurin Sayyidina Umar, ba zai taɓa samun ƙofa ba. Wa indama akmala annabi sallallahu alaihi wasallam, to kaga anan gurin Abu Sufyan ya zaga ya ga ba mafita. Akwai riwaya da take nuna cewa har ya tafi gidan Sayyidina Ali, tunda Sayyidina Ali na farko sirikin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam, na biyu dan babban Annabi ne, na uku a gidan Annabi ya tashi, Annabi ne ya rene shi tun yana dan shekara 10, wasu malaman suka ce ma shekara 5, tun yana dan kankani Annabi ya dauke shi ya rene shi ya kula da shi ya bashi tarbiya ya bashi ilimi, sannan da ya girma kuma ya auren masa da yarsa. Kaga yana da matsayi mai yawa a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sirkin sa ne, dan babban sa ne, sannan kuma gaban sa ya tashi kamar yaro yake a gurin sa. To shine Abu Sufyan ya tafi gare shi, shi ma sai bai bashi kofa ba, ya roki Fatima yar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ita ma ta je ta roka musu Annabi, ita ma bata bada dama ba. Shine wannan yasa ya koma Madina, ya koma Makka, ya fita daga Madina ya koma Makka. A nan har an ce akwai gatse da Sayyidina Ali ya masa lokacin da ya shiga gurin Sayyidina Ali shi da Fatima. yace masa ina ce kai shugaba ne cikin shugabannin Qurayshawa yace eh yace to wannan abu mai sauki ne wanda kazo kana neman alfarma gurin sa ba Quraysh ne su ma wadancan mutane na maka Qurayshawa ne je ka kai kace ka shelanta a masallacin sa kace ka ba da aminci wa Qurayshawa shikenan sai ya fita a yazo masallacin annabi sabon annabi suna tare sai tashi yace na ba da aminci wa Quraysha ba wanda ya kula shi ba wanda yace masa cikanka shine ya fita ya tafi Makka yaje ba su labari suka ce kai mahaukaci ne ta ya za a yi mutanen da duk ka zaga su ba su saurare ka ba kuma ka zo ka ce ka ba da aminci wa Qurayshawa kai awa kai asuwa to shine anan sai ake mana bayanin me annabi yayi bayan tafiya Abu Sufyan yace wa indama akmala an-nabi sallallahu alaihi wasallam isti'dada wa indama akmala an-nabi sallallahu alaihi wasallam isti'dadahu lis-sayr ila fathi makka to wannan yasa annabi yayi tunanin yaje yayi fathu makka yaje yaki mutan makka saboda alƙawarin da ya kulla da su sun kariya to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shirin tafiya yaje yaki mutan makka Qurayshawa kenan wa qad akhfa amrahu sai yayi abinsa a cikin sirri ta yanda zai diragare su ba tare da sun shirya ba ta yanda zai diragare su ba su sani ba kawai sai dai su ganshi ba zata wa qala sai roki Allah madaukakin sarki yace Allahumma khud ala absari quraish fala yarawni illa baghtatan ce ya Allah ka rufa asirina Qurayshawa kas su ganni sai ba zata wato ka koye musu labarin shirin da nake na fita inje in yake su ya Allah ka koye ka sa da gani sai iya sahabbaina wanda zamu fita mu tafi gare su ko kun ga anan annabi yayi shiri ya shirya mayaka zai fita daga Madina zai je ya yaki mutan Makka saboda sun karya alƙawarin da yake tsakanin sa da shi da su to wannan shine sababin da yasa aka yi fatu Makka كتب حاطب بن ابي بلتاع تو اكو وني صحابين النبي da ake kiran sa Hatib bin Abi Balta sai dau takarda da alƙalami sai yayi rubutu ya tura wa Quraysha shine anan gurin yake ba da labari shi Hatib bin Abi Balta malaman tarihi suka ce ya fito da kabilar Banu Laqab shi yasa ake masa ake nasabta shi zuwa gare ta ake cewa Hatib bin Abi Balta Al-Lakhmi wato sunan kabilar sa kenan yana da falala wanda yake mai tarin yawa ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam bawan sa ya zo gun annabi shi wannan sahabi Hatib dan Abu Balta wato abinda zai sa mu ambaci falalan sa saboda abinda zamu zo mu karanta kar ya sa ma wani shakku gare shi a kansa sahabban annabi Allah ya yarda da su sun yarda da Allah sannan kuma mu sani su ba ma'asumai bane za su iya yin kuskure in sun yi kuskure kuma sau tari da dama annabi na daga musu kafa saboda ya in an ya duba alkhairan su sun ninka ninkin ba ninkin na kurakuran da suke yi wannan abu na farko kenan sannan abu na biyu kuma kuskuren ma da za su yi sai kaga ba da gangan suka yi ba a matsayin su na ɗan annabi Adam wanda za su iya kuskure za su iya dade annabi shine Allah ya tsarkake shi mun san annabi tun yana kankani Allah ya aiko mala'iku sun zo sun tsaga kirjinsa sun fitar da zuciyarsa sun tsaga ta sun fidda gudan jini suka ce wannan shine rabon shedan daga gare ka suka yi kenan yanzu shedan ba shi da rabo ga annabi to in ka ɗebe annabi sauran al'ummarsa akwai rabon shedan tare da su to kaga za su iya dade za su iya kuskure to amma ka duba sahabban annabi su daban ne kuskuren su bai sai a irga da yatsun hannu ba mu kuma a wuni ma za ka yi kuskuren da za a zauna a yi ta irgawa ba a je karshen sa ba sai an gaji a wuni ɗaya kawai to amma su a rayuwarsu gaba ɗaya kuskuren da suka yi bai sai a ce ɗaya biyu uku ba duka rayuwarsu gaba ɗaya wani za ka ji ya yi shekara 60 wani 70 wani har 100 da tsori amma in ka tashi lissafa kuskuren da ya yi sai ka gaba su fi uku ba kaga ai nagartattun mutane ne to a dan kuskuren sa kwaya daya ai in dai kai ba azzalimi bane ai ba za ka kushe shi ba sai dai azzalimi zai kushe shi wanda yake so ya rusa musulunci a dan kuskure da yayi kwa ɗaya sai ya kushe shi tunda mu yau kurakurai nawa muke yi a wuni ɗaya zamu yi kuskure sama da 10 to a sati ɗaya kuskure nawa muke yi a wata ɗaya kurakurai nawa muke a shekara ko a rayuwanka yanzu aka ce za a lissafa kurakuran da kai sai a wuni ba a je iyakansu ba shi kuma sahabi sai kaga gaba ɗaya kuskuren da yayi wata kirkwa ɗaya ne a rayuwarsa a kai sun yi yawa kace kwaya uku kuma kwaya uku ma in ka duba sai kaga babu ganganci a ciki to shi yasa dole ne mu san su wane ne sahabban annabi dan an ce yayi kuskure kaza ba shike nuna condemning din sa ba saboda alkhairansa suna nan miliyoyi to kaga zaka kwatanta miliyoyi da kwaya ɗaya ko kwaya biyu ko kwaya uku ai ka tuka katan azzalimi yau koda alkhairai mutun yayi guda 10 sai yayi sharri guda 5 da Allah wanne yafi rinjaye alkhairan sun fi in kana da adalci to ina ya ga wanda yayi alkhairai miliyoyi ba iyaka kuma ya danyi kuskure kwaya ɗaya ko biyu ko uku sai ka watsar da waɗancan alkhairan ka zo kai condemning din sa a kuskure ɗaya biyu ko uku nan ai ka tuka katan azzalimi sannan kuma ba gaskiya kake so ba Hatib dan Abu Balta'a yana da falala mai tarin yawa. Mutum ne wanda yake da zafi haka. To shi yasa idan bayinsa suka yi masa dan kuskure yakan yi ca a kansu. To shine wani daga cikin bayinsa sai ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana koka shi gun Annabi. Yake cewa Annabi lallai Hatib zai shiga wuta. Yake ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi yace kadabta yace ƙarya kake. Hatib ba zai shiga wuta ba inji Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi yace babu wanda zai shiga wuta cikin wanda ya halarci yakin Badar tare da ni kuma ya halarci sulhul Hudaybiyah tare da ni Hatib kuma ya halarci yakin Badar tare da Annabi ya halarci sulhul Hudaybiyah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi ya mayar da martani wa bawansa yace ƙarya kai Hatib ba zai shiga wuta ba saboda duk wanda ya halarci yakin Badar tare da ni ya halarci sulhul Hudaybiyah ba zai shiga wuta ba inji Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan Annabi da ya tashi aikawa sarakunan da ba musulmai ba aika musu ɗan aike sai da ya zaba ya dirje cikin sahabbansa ya zabi wanda suke da basira suke da hikima suke da ilimi suke da zurfin tunani ya tuttura su gurin sarakunan nan saboda ya san duk wanda ya je akwai kalubale to shine Hatib yana cikin wanda Annabi ya tura ya ma tura shi Misra kuma an san Misra santa ne na Nasara a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam santa ne na Nasara kuma suna da basira suna da kaifin tunani to Annabi kaga sai da ya zaba ya dirje sai ya zabi Hatib sai tura shi da wasiƙarsa gurin sarkin Misra Muqawqis Annabi ya tura Hatib gurin Muqawqis lokacin da ya isa da sakon Annabi sallallahu alaihi wasallam sai karbe shi hannu bibbiyu shi sarkin Misra mutum ne mai basira mai wayo mai dabara ya bashi masauki ya zauna ma tare da shi ɗan kwanaki har ya huce gajiyarsa to wata rana sai ya ce masa ya zo da sakon da Annabi ya turo shi Hatib ya fito da sakon Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tarar da majalisinsa ko fadarsa a cike da mutane ya gayyato mutane zai kunyata dan aikin Annabi kuma ya nuna Annabi ba komai bane Annabi ba kowa bane sannan kuma in manzo ne me yasa bai yi kaza da kaza da kaza ba ya tattaro malaman su na Nasara ya tattaro yan fadansa da fadawansa da mutan gari aka yi gayya sosai fada ta cika makil aka ba Hatib guri ya zauna kaga a lokacin da kaga idanu sun maka yawa ai zuciyarka za ta dan karaya koda kana da gaskiya amma Hatib bai karaya ba Hatib da ya zauna sai ya ce to zan yi magana da kai inji Shiwa sarkin Misra Muqawqis ya ce wa Hatib zan yi magana da kai ina fatan kuma maganganun da zan yi da kai zaka fahimce ni Hatib ya ce ba wani abu yi magana ka ina jinka sai ya ce ka bani labari game da wanda ya aiko ka sahibin kunnan da ya aiko ka gare ni shin da gaske shi Annabi ne sai ce kwarai mana shi Annabi ne manzo ne shi yasa ya aiko ni gurinka da wasika in kira ka zuwa ga musulunci sai ce to ina da magana yace bismillah yi maganarka Hatib yace wa sarkin Misra yi maganarka Muqawqis yace me yasa in har da gaske shi Annabi ne lokacin da mutanen sa suka fidda shi daga Makka bai roki Allah Allah ya halakar da su ba tunda annabi in ya roki Allah Allah na karban addu'arsa me yasa bai roki Allah Allah ya halakar da su ba ka bani labari game da wannan al'amari Hatim sai ya ce to ni ma ina da magana kafin in amsa ma wannan kwatankwacin naka yace bismillahi maganaka yace ka shaida cewa annabi Isa dan Maryam manzon Allah ne yace kwarai na shaida tunda ai ka san su na sare ne suna da'awar cewa su suna bangaren annabi Isa sai yake cewa to me yasa lokacin da mutanen sa suka kamo shi suka zo suka ce sun tsire shi Allah ya daga shi zuwa sama me yasa bai roki Allah Allah ya halakar da su ba sai yayi shiru ya kama bakin sa to aida ya kamata annabi Isa da mutanen sa suka kamo shi suka zo suna kokarin tsire shi ya roki Allah Allah ya halakar da su amma suna nan suna rayuwa kuma sun ci gaba da rayuwa sannan kuma suna da awar cewa sun tsire shi anan sai yace kai amma wannan kana da basira to anan sai ba shi kyautan bayi guda uku yace kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yanzu mutanen da ya tara shi ya kunyata ya tara su ne kuma dan ya kunyata Hatim to kaga wannan shi ma zai fito mana da falalan wannan sahabi na annabi saboda annabi sai da ya zaba ya dirje cikin sahabbansa waye mai basira bari ya tura shi saboda ya san duk wanda ya je duk inda ya je zai samu me zai samu kalubale babba to da ya tawo da wannan bayi guda uku cikin su akwai Maryatul Qibtiyya uwar Ibrahim sai annabi ya rike ta wa kansa ɗaya daga cikin su kuma ya ba wa ɗaya daga cikin sahabbansa wanda ake kiransa Hassan ibn Thabit Allah ya yarda da shi sannan ɗaya daga cikin su bayi guda uku ya ba wa Abu Jahm bin Hudzaifa sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan zai nuna mana falalan wannan sahabi na annabi sallallahu alaihi wa sallam Hatib bin Abi Balta'a sannan kissar da zamu zo mu karanta a nan na rubuta wasiƙa da yayya tura wa Qurayshawa yana ba su labarin cewa ga annabi na fitowa Allah da ya tashi zargansa ya kira shi da sunan imani kenan mumini ne Me Allah ya faɗi ya allazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawadda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu bai ce ya ayyuhan nas ba dan a tabbatar cewa fa har yanzu fa mumini ne abinda yayi bai cire masa sunan imani ba bai cire masa imani ba a tabbatar da matsayinsa a gurin Allah madaukakin sarki ya rasu a zamanin khalifancin sayyidina Uthman a shekara ta 30 bayan hijira Sayyidina Uthman shi ya masa sallah yana da shekara 65 to anan gurin ake ba mu labari cewar annabi ya roki Allah Allah ya boye masa al'amarin sa na fita da zai je yaki Qurayshawa mutan Makka to Allah kuma ya amsa addu'an annabin sa to wannan sahabi da muka karanta falalarsa a yanzu Hatib bin Abi Balta'a sai ya rubuta wasiqa zuwa ga Quraysh yuhadhdhiruhum min gharatin alaihim min almuslimina yana ankarar da su dangane da auka musu da za a yi musulmai za su zo su auka musu wa bi naba'i taharrukin nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihim sannan kuma yana ba su labari cewa gashi nan yau ko gobe annabi zai fito da shi da dakarinsa za su taho gare ku kaga annabi kuma ya roki Allah ya koye masa sirrinsa na fita da zai yi na zuwa yakansu kawai sai dai su gan shi ba shi ne sai dai su gan shi ba zata yace walakin Allah subhanahu wa ta'ala atla'a nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an tariqil wahyi ala hadhihi risala sai dai tunda annabi ya roki Allah kuma Allah ya amsa addu'arsa sai ya bankade wa annabinsa wannan abu da aka yi na kokarin bude sirrinsa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya banka dewa annabinsa ta hanyar wahayi aka aika masa mala'ika Jibrilu ya zo ya bashi labari cewa abin da kai a asirce tsakaninka kai da sahabbanka wane wane yana kokarin fallasa ka aka banka dewa annabi to yanzu wancan maulana annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban annabi suka zo suna cewa yana aljanna Annabi ya ce yana wuta, na gan shi a wuta. Wasu malaman suka ce ta hanyar wahayi aka ba annabi labari. Yana cikin wuta, kenan daga kashe shi ya shiga wuta ai mun san wuta tana nan an tanade ta ran tashin kiyama ne za a sa wanda suka kauce hanya Allah aljanna ita ma tana nan an tanade ta ran tashin kiyama za a sa ma wanda suka ga tafarkin Allah to amma yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam wancan yace yana wuta ya shiga wutan kenan kuma alhali sai ran tashin kiyama za a sa ɗan wuta cikin wuta shine malamai suka ce duk wani wanda yake ɗan wuta za a bankade wa annabi a nuna masa kamar duk wani wanda yake ɗan aljanna shi ma za a bankade masa a nuna masa ba annabi yana cewa Bilal ba ni labarin mafi girman aikin da kake yi saboda naji takun takalminka a aljanna kuma ga Bilal ne yana rayuwa tare da annabi a duniya kake na an bankade wa annabi cewa Bilal zai shiga aljanna zai wata ya zai kai ya kawo to shine annabi yake tambayan Bilal me kake yi yace ya rasulullah bana taba yin alola da rana ne ko daddare face nayi nafila inji Bilal to shi ma wannan shine aka aiko da mala'ika jibrilu yazo da wahayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam yake bashi labari cewa abinda ya roki Allah ya rufa masa yayi shi a sirce tsakaninsa da sahabbansa to wane dan wane yayi kokarin fallasawa yayi kokarin bankadawa faqada sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi almuhawala fi mahadiha sai annabi ya gama da wannan kokari na bankada sirrin sa tun abin bai yi nisa ba tun abin yana farko farko annabi ya gama da wannan al'amari taya annabi ya gama da shi fa arsala annabi sallallahu alaihi wasallam aliyan wal miqdada والزبيرة فأمسكوا بالمرأة دا ما حاطب ديربو توسيقا سيسا موتا ما تسعوهوا سيباتا يتي تقوي شسو سي تديتا كيو متا مكة شيني سيتا فتادة مدينة تتنا فتابة جمع دا فتادة مدينة باكا ايكو ملايكا جبريل يبا النبي الاباري غاشي غاشي واندا ييوى نربو تن اكا غيا مسا موايبا واكا غيا مسا ina ta mika wani hanya ta bi aka ba annabi labari to shine annabi sai ya kira mutane uku cikin sahabbansa na farko Ali dan Abi Talib ai mun san shi yana cikin khalifofin annabi guda hudu mutum na biyu Zubair dan Awwam shi ma mun san shi ai yana cikin al-ashara al-mubashsharuna bil janna Miqdad ne dai ina ga wata kilda yau mu ba mu san shi ba ko wasu kuma na san za su san shi Miqdad bin al-Aswad wannan ya fito daga kabilar Bahara shi yasa ake danganta shi zuwa gare ta ake ce masa al-Baharawi wasu kuma suka ce ya fito daga kabilar Banu Kinda musuluntan sa da wuri ne Miqdad yana cikin sabiqun al-awwalun min al-muhajiri ya musulunta da wuri tun annabi yana da'awa a Makka sannan kuma lokacin da annabi ya yi umurni sahabbansa su yi hijira daga Makka sa ta Habasha ya yi hijira ta kaga kenan da wuri ya musulunta dan ma wasu malaman tarihi suna ga ya riga Sayyidina Umar musulunta sai dai kuma da annabi ya zo yin hijira daga Makka ya koma Madina shi bai samu ya yi hijiran ba. Bai samu ya yi hijira a lokacin da ake hijiran ba. Sai da yake keci wata dama sai ya fita. Wata dama ce, Qurayshawa sun fita da kasuwancinsu sai ya bi su. To kuma mun san a farko-farkon lokacin da annabi ya koma Madina, duk lokacin da ya ji Qurayshawa sun taho da hajarsu ta kasuwanci. Zai tura wani tawaga cikin sahabbansa su je su tare su saboda ya zama hanyar su ta kasuwanci ba aminci kaga wannan ma yakin sun kuru ne to shine annabi da yaji cewa wata haja ta Laraba ta fita daga Makka za ta tafi Sham sai tura Abu Ubaidah bin al-Harith da shi da tawaga su Sa'ad bin Abi Waqqas su je su tare ta to cikin wannan tawagan shi Miqdad bin al-Aswad yana ciki kuma ya fito da nufin in ya samu dama zai kufce to sai aka yi kitibus ga tawagar da annabi ya aiko a gare a gaban su ana haduwa da su sai ya fita daga cikin Quraisha sai koma cikin sahabban annabi dama mumini ne to wannan shi ma sai ake lissafa shi cikin hijirarsa shi yasa ake ta daga cikin falalansa yana da hijira guda biyu ya yi hijira daga Makka ya tafi zuwa Habasha sannan ya yi hijira daga Makka ya tafi zuwa Madina hijiran da ba su ankara da ita ba sannan duk wani yaki da annabi ya halatta ya halarci yakin Badar da sauran yakukuwan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi sannan shine ya taka rawar gani a yakin Badar wajen karfafa gwiwa annabi annabi lokacin da ya fita daga Madina bai fita da niyan yaki ba ko ba haka ba a Badar amma in ba amince ba ai mun yi bayani annabi ya aika ɗan gangane su gano masa ta ina Abu Sufyan ya bi saboda ya ji labarin ya fito da dukiya mai tarin yawa ta Qurayshawa ya bi ya tafi ya je ya ci riba gagaruma yana dawowa shine annabi ya ankarar da sahabbansa su fita aje a tare to shi kuma Abu Sufyan annabi sai ya tura ɗan leken asiri su gano masa ta ina Abu Sufyan zai bi to shi kuma da ya ga kashin dabbobi na raƙuma sai ya zargi kashin dabbobin nan komai akai daga Madina ne har ya bare ya ga ciyawar irin ta Madina ne sai ya canza hanya to anan ne ya samu ya tsallaka ya sha annabi kuma ya riga ya fito shi kuma Abu Sufyan ya tura ɗan dan aika ya je ya gaya wa mutan Makka fa dukiyarsu tana kan hatsari su kuma sun yi dandazo sun yi shiri sun fito sai gashi ya samu ya tsallaka sai ya tura wani dan aika na biyu cewa su koma yana dab da shigowa Makka to anan shine Abu Jahal yace sai sun je sun koya wa annabi hankali sai sun je Badar sun sha giya sun ci nama sun yi rawa sun yi waka na kwana uku laraba su fahimci darajarsu da kimarsu da kwarjininsu da haibarsu bata zube ba to annabi kuma da yaji sun fito shi kuma yace ba gudu ba ja da baya to anan ne tunda mutan Madina yarjejeniya da suka yi da annabi bai'atul aqaba as-saniya za su kare annabi duk abin da zai faru cikin Madina to yanzu kuma gashi annabi ya fita wajen Madina Badar to yana ga kaman yarjejeniyan da yayi tsakaninsa da su yanzu fa ba lallai bane a tirsasa musu su je su yaki shine annabi yake shawartar su me kuke gani mu je filin Badar mu yaki mutanen nan ko kuma mu koma Madina Abubakar yace aje Sayyidina Umar yace aje Miqdad ibn al-Aswad wannan sahabi cikin sahabbai uku da annabi ya tura su bi bayan wannan mata da aka bata wasika ta kai wa mutan Makka yace ya rasulullah inna wallahi la naqulu laka kama qalat banu isra'ila li musa izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idu yace wallahi ya manzon Allah ka samu karfin gwiwa akan mu ba za mu tabar da kai ba kamar yadda banu isra'ila suka tabar da annabi musa suka ce izhab anta wa rabbuka je ka kai da ubangijinka ku je ku yaki mu kan muna nan ba inda za mu yace to ba za mu ga ya ma haka ya manzon Allah za mu fita mu yaki a gabanka za mu yaki a bayanka za mu yaki a dama gare ka za mu yaki a hagu gare ka ka tafi da yaddan ubangiji muna tare da kai to wannan ya ƙara ƙaimi wa annabi bayanan Miqdad ibn al-Aswad Allah ya yarda da shi to wannan yana ɗaya daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tura su su je su bi bayan wannan mata da Hatib ibn Abi Balta'a ya bata wasiƙa ya tura ta gurin mutan Makka kusan ma shi ana gani kaman surukin annabi ne shi Miqdad ibn al-Aswad dan malaman tarihi suna cewa ba fatarsa ba irin ta Laraba bace kaman ta dan surka haka wankan tarwada hakan nan to bai samu aure da wuri ba suna zaune da Abdurrahman dan Auf sai yake ce Abdurrahman dan Auf ka auren min da yar ka mana sai Abdurrahman dan Auf bai ji dadin wannan maganar ba ya dan masa magana mai zafi sai ya je kokawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ba wani abu ni zan auren maka inji annabi sallallahu alaihi wasallam to shine annabi sai ya auren masa da yar babbansa Duba'a bintu Zubair bin Abdul Muttalib annabi sai ya auren masa da ita ce matarsa to ina ga saboda ƙurewar lokaci dangane da waɗannan mutum uku da annabi ya tura su bi bayan wannan yar aika ta Hatib da za ta je ta kai wasiƙar da zai bankaɗe asirin annabi sallallahu alaihi wasallam za mu jinkirta bayani kansa sai Allah kai mu haɗuwa na gaba abubuwan da muka karanta da suke dadai Allah ba mu ikon amfani da amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe Allah gafarta mana subhanakallahumma wabihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh